sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a, Nomad da kuma FM Dalol ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Hakanan kuna iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku cikin shirinmu na ƙarshe a yinin yau. In mun yi gaba kaɗan, za mu buɗe layinmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Kamar kullum dai, lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Yanzu dai sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya.
Masu sauraro barkanku da warhaka ga labaran duniyar. Magajin garin birnin London Sadiq Khan ya yi allawadai da abin da ya kira mummunan harin da ya faru yau Juma'a da rana a babbar gadar birnin London, inda 'yan sanda suka kashe mutumin da ake kyautata zaton ya kai harin, wanda yake dauke da wuka ya kuma sanya rigar nakiyoyi. 'Yan sandan birnin dai sun shaida cewa harin ta'addanci ne. Mr. Khan ya bayyana cewa akwai mutane da dama da suka samu raunuka a yayin harin, a yayin da wasu rahotanni kuma suka ce an samu mutum biyu da suka rasa rayukansu. A lokacin da magajin garin na London yake bayar da jawabi, ya umarci 'yan birnin da su haɗa kawunansu a yayin wannan lamarin. Prime Minister Iraki Adil Abdul Mahdi ya ce zai mika takardar yin murabus ga majalisar dokokin kasar, yayin da aka kwashi makonni ana ta fama da zanga-zanga. Sanarwar da Abdul Mahdi ya yi yau din nan Juma'a na zuwa ne bayan da wani babban malamin 'yan Shi'a ya yi kiran da a yi sauyi a shugabancin kasar. Mutane akalla 400 ne dai suka mutu, wato baya ga ɗaruruwan da suka samu raunuka tun bayan da aka fara zanga-zangar ta kyamar manufofin gwamnati a ranar 1 ga watan Oktoba. A yayin hudubarsa ta mako-mako, Ayatollah Ali Al-Sistani ya yi kira ga majalisar dokokin Iraki su sake nazari kan goyon bayan Abdul Mahdi da suke yi. Tun da farko dai jami'an tsaron kasar Iraki suka yi amfani da harsashin hakika kan masu zanga-zanga da ba su dauki, wato da ba su dauke makamai ba a jiya Alhamis. Wasu masu goyon bayan dan takarar shugaban kasa wanda ke kan gaba a Afghanistan sun gudanar da zanga-zanga a Kabul, babban birnin kasar, inda suka buƙaci da a dakatar da kidayar ƙuri'u da ake yi bisa zargi-zargin maguɗi. Wasu gidajen talabijin a ƙasar dai sun nuna yadda masu zanga-zangar suka yi tattaki a wurare da dama a birnin, kafin kuma suka koma wani fili da ake kira Pashtunistan Square, wanda ke kusa da fadar shugaban ƙasar. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu kan titunan birnin Sydney na ƙasar Australia a yau Juma'a a wani sabon zagaye na gangamin da ake yi a wasu ƙasashen duniya don jan hankalin hukumomi da jama'a kan buƙatar a ƙara ɗaukar matakan magance sauyin yanayi. Masu zanga-zangar dai sun taru ne a harabar hedikwatar jam'iyyar Liberal da ke garin New South Wales, da nufin neman gwamnati ta yi watsi da duk wani aiki na haƙar kwal ko man fetur da iskar gas. A yayin da masu zanga-zanga a sauran biranen yankin Asia da Pacific ke amsa kira daga 'yar ƙasar Sweden ɗin nan mai shekaru 16 wadda take da rajin kare muhalli mai suna Greta Thunberg.
Madina Mishanu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin mu. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta yi nasarar cafke wasu bata gari su 39, sai dai ba nan gizo ke saka ba kasancewar daga cikin waɗannan mutane, har da wani shugaban al'umma wanda alhakin kula da al'ummomi ya rataya a wuyansu, da kuma wani abu mai kama da lauje cikin naɗi kan batun yadda waɗannan rukunin mutane ke samun kayan sarki cikin sauki. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya hada mana.
Rindinar ƴan sandan jihar Kaduna ta ce cikin masu laifuffuka guda 39 da ta tabke har ma da barayin mutanen nan da suka yi garkuwa da malamai da daliban wata daga cikin makarantun jihar Kaduna a kwanakin baya. Mai magana da yawun rindinar ƴan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya ce wasu daga cikin masu laifuffuka ma sun taimaka wajen ba da bayanin ganin an samu wasu makamai.
Na ƴan sanda ta jihar Kaduna a cikin kwanakin nan mun yi nasarar kama mutane har guda 39 wanda ake zargin su da laifuka daban-daban. Mafi yawa daga cikin su laifuka ne da ya jibinci garkuwa da mutane, fashi da makami, satan dabbobi da sauran manya-manyan laifuka ciki har da satan motoci abu ababen hawa. So wayannan mutane da aka kama su da yawan su sun ma bayyana ma 'yan sanda hadda wasu karin laifukan da suka yi yayin da suka yi wannan laifuka na farko wanda ya hada da kisan kai. Misali akwai cikin wa'annan da muka kawo masu laifuka akwai wanda bayan sun yi garkuwa da mutane suka kuma kashe su bayan sun hasa kudin fansa. Akwai wa'anda suka yi garkuwa da dalibai da malaman Engravers College nan Kaduna kwanaki. Akwai wa'anda suka yi irin wa'annan garkuwa da mutane a wasu jihohi ma wanda ba Kaduna ba wanda suka sabe jiki suka shigo Kaduna kuma muka danke su. Bincikensu da ake yi ya kai ga allura ta tono garma ta yadda aka samu zakulo kayayyaki da yawa ciki har da manya-manyan makamai kamar AK-47 guda 10 a bindiga nau'in form action guda 4 karamar bindiga har guda 3 da motoci da suke amfani da shi wurin aiwatar da wannan miyagun ayyuka da mashina har ma da kuɗi naira 50,000 da aka samu daga wasu yan garkuwa da mutane daga cikin kuɗin biyan fansa.
Ita kuwa gwamnatin jihar Kaduna cewa take matukar dai al'umma ba za su rinka tona asirin masu laifi ba. To babu ko shakka maganar magance matsalar tsaro ba za ta yi nasarar da ake sa rai ba. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
Shi ta'addanci ko garkuwa da mutane sace-sace da sauran manyan laifuka wanda ake yi ba su da nasaba da jinsin mutum ko kace addini ko kuma inda mutum ya fito ko kuma wani ra'ayi da sauransu. A'a, matsala ce babba wanda ya zama wajibi dukkan mu sai mun tashi mu tunkari wannan matsalolin da muke fuskanta. In ka fahimci wani abu da zai cutar da al'umma ya zama wajibi ko da danka ne ko da dan uwanka ne ko da dan garin ku ne ko da tare kuke du'a'i kuke sujjada ko wani abu mutum da kaga mutum zai cutar da al'umma yana wani abu wanda ta ci karo da zamantakewar mu da addinan mu da kuma al'adun mu da sauransu ka fallasa shi.
Wasu daga cikin waɗanda ake zargin da rindinar ƴan sandan jihar Kaduna ta kama sun amsa laifukan da ake zargin su sun yi.
Mutane da dama sai ba soja ba ne
ta kai ka samu kaya.
Sai yana ofan da 2500 muke shi. Mun sace mutane ya kai kashi 5 ne kwana muka karba 2 miliyan ko 1.5 ko 2.5.
Ni ne nake kaiwa.
Oke kai kake kai magidan
ni nake kai musu sakani ga Allah ni nake kai musu
kuma kai ne anguwa ne ba to anguwa rido
to yanzu din ma fita ne sai da ubangiji.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Allah ya kyauta a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Najeriya ta fara kafa kwamitocin da za su aiwatar da manufofin zakulo yara da matasa daga garuruwa da ƙauyukan ƙasar a wani salon samu masu alamun shahara a wasanni daban-daban. Wannan tsarin zai tabbatar da an gano ƙwararru da ke ɓoye domin Najeriya ta yi fice. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya samu zantawa da ministan wasanni da matasa na Najeriya Mr. Sunday Dare.
Wannan yunkurin da na sabon minista wato Mr. Sunday Dare shine karkashin manufofin da ya shimfiɗa ne na cewa za a inganta sha'anin wasanni a Najeriya ta hanyar zuwa ƙauyuka da kuma yankuna da gundumomi domin tabbatar da an samu 'yan wasa da suka kware kuma waɗanda ba za a yi wata-wata ba wurin ba su damar shiga gurabe daban-daban da zai baiwa Najeriya nasara idan aka ba su horo kuma suka shiga gasa daban-daban da za a riƙa shiryawa tsakanin makarantu da kuma garuruwa. ga dai Mr. Sunday Dare, ministan wasanni da al'amuran matasa a Najeriya, da ƙarin bayani akan tattauna da ne da shi, inda yake cewa
ina zan fara sari da zai duba abinda ana kira grassroots sports,
wato wasanni na ƙauyuka,
na ƙauyuka. Kuma zamu fara da headmasters cup, duk primary schools da suke Najeriya zamu ebe duk panin Najeriya 10,000, zamu hada su su yi competition na kullun kafa, kuma zamu ba su kofu, mu ba su taimako, mu samu musu jerseys da boots da za su buga kullun na farko kenan. Amma an in sari ne muna da shi, ana kira Talent Hunt Program, THP,
wato nemo kwararru dake boye,
dake boye. Za a kafa committee, aikin su ne za su yawo duk Nigeria, boxing, weightlifting, kullun kafa, table tennis, basketball, the athletics. Za su je koina, su je su neme mana yara da sun yi kuma da suna da talent. Sannan ministry na matasa za mu tara su mai aiki da su federations namu, muna da boxing federation, muna da football federation, table tennis federation, weightlifting federation. Za mu hada su, mu ba su, su gina su har yanda za su yi su kawo mana nasara a Nigeria.
Wannan tsarin kana ganin wato matsala ta kabilanci da babbanci addini ba zai shigo a wurin yunkurin gano kwararru da ke boye a cikin matasan da ke karkara da waɗansu ƙananan garuruwa
ba
kenan?
Na, ba zai shigo ba. Kai ka san in maganan wasanni ya taso kaman kullun kafa, shi yake jawo zaman lafiya. Kuma a Nigeria din nan ana kullun kafa ko ana wani sports, kowa kawai suna nan suna son Najeriya ya ci nasara, za su mantar da kome da kome. So in ya zo maganan wasanni, ba maganan kabilanci ba zai shigo ba.
Mr. Sunday Dare kenan, ministan wasanni da al'amuran matasa a Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin haɗin gwiwa ko haɗin kai da za a samu tsakanin ofishin ministan da maimayin 'yan kasuwa da maimayin kamfanoni na Najeriya, wanda ya ce za a sa su a cikin jerin tallafi na musamman da za a nema domin a inganta sha'anin wasanni da zakalo 'yan wasa na ƙauyuka, domin a tabbatar da an ba su dama su yi gwagwarmaya, su yi gasa tsakanin su domin a fidda kwararru ko kuma zakaru tsakanin su. Umar Faruk Musa, mun Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Masararru, kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku. Amma kafin nan, ku shakata da wannan waka.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamu mun samu kiran mu ta farko, wake kira kuma daga ina ake kira?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To sunana Salisu Mai Dabino daga garin Fatako.
To malam Salisu, menene ra'ayinka?
To yau ra'ayina shine akan kace nace ba ake cewa ba wai a gyara kullun tsarin abin nan wai Buhari ya ce zai zarce mulki. To ni ke ganin bai kamata a ce wai tun kamar yanzu shekara uku ke akwai a gaba a nan a ce a hito da wannan magana ita kace nace. Ina ga yanzu ina hito da hanyar da ba za a bari a ma talakoki aiki. Ya kasance ya rage ma koda sauran shekara ɗaya ya kasance a gaba da wannan irin wannan kace nake dan, amma cin yanzu shekara uku a gaba an zo ana ta magangari kace nake wai zarce wannan wata yaudara ce yan shara su tsore ta wadda ba su bari a misalar koki aiki ba shekara uku da take a gaba. Bai kamata yanzu a rike da wannan maganganun ba, kamar yadda APC da take duk wanda gaban nan yayi wannan magana ya kamata su kore shi, to ni ma ina goyon bayan haka su kore din. Wanda ya bullo da wannan magana masu koyi shi daga cikin jama'iyyar tasu.
To mun gode
Salisu Jibilu da garin Fatako
na zaune. Mun gode sosai malam Salisu da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa, wake layi kan layi daga jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malama barka da aiki.
Barka ka dai, wa alaikum assalam malam Shafale, menene ra'ayinka yau?
To yau a gaskiya zan tafi kai tsaye ga shugaban ƙasar Najeriya.
Haka.
Ina son don Allah ya haƙuri ya zauna ya koma baya ya duba shugabannin da suka wuce. Akwai shugabanni waɗanda ma a bayan nan idon talakawan Najeriya bai bude ba. Sun nemi maganan cewan titan ɗin nan an sha wuya ba sha da daɗi ba. Saboda haka ina jawo hankalin shi kar ya yadda da maganan cewan shi zai yadda da wannan matsayi, saboda duk mutumin da ya kawo mishi wannan shawara ba son shi yake yi ba, yana son ne kawai ya ci gaba da tatsa nonon da shi shugaban kasa ya rike kansa ne ya so suna nan suna tatsa nono.
Wani batu kenan Shafale, baka ambato batun ba?
Maganan cewan tatam cewan ya kara neman wa'adi na uku.
Haka.
To kar ya yadda da wannan maganan kari, tunda Allah ya taimake shi, Ubangiji ya bashi lafiya, in Ubangiji ya taimake shi ya gama shekara takwas ɗin shi nan ya koma gida ya zauna ya zama uku.
To mun gode sosai Shafale da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kano, wake kan layi daga Kano.
Assalamu alaikum, sunana Sani Idris Mai Samira daga rijiyar Lemo, Kano, Najeriya.
Wa alaikum assalam.
Gaskiya ne ra'ayina dangane da wannan magana da ake yi ta ainihin shugaban kasa ya wuce ko kare wuce, to ne ɗan shawara da zan bada shine a tsaya a duba 'yan siyasa, 'yan jam'iyya da suka taimaka wa shi shugaban kasa tun na farko wanda suke mutanensa. Gaskiyar lamari ba a komai da su, idan har aka duba su aka taimake su aka taimaki 'yan kasa baki daya, to in ma zai shekara takwas na gaba muna goyon baya. Saboda ina ba da shawara lallai a duba 'yan siyasa da suka wahala mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari, musamman 'yan nan jihar Kano, don gaskiya ba a komai da su wallahi. Muna fata Allah Ubangiji ya kara masa lafiya ya kuma taimake shi. Muna fata duk abin da za a yi, in dai an taimaki 'yan siyasa to muna fata ya ƙara wuciya ya matsa shekara takwas nan gaba.
Amin, mun gode sosai malam Sani da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Niger, wake kan layi daga Niger.
Ibrahim ne wake hula a garin Mai Gode a Kemba.
To malam Ibrahim, fiyau filin naku ne.
To masha Allah, ne abin da ke ci ba to a ƙwarya game da basu sukan da ake cewa za a rika ciwo mana.
Haka.
To yanzu saboda Allah, bangaren haraji da ake karɓa da rabbano da ainihin kuɗaɗen shiga da ake samu, to ina kuɗaɗen ke shiga ne kuma ce sai an ci mana wasu basuka kuma. To tambayar da muke shugabanninmu kenan, duk kuɗaɗen ake cewa an karɓa a hannun ɓarayi da sauran ainihin kuɗaɗen da ake samu na shiga, ya kamata a ce an yi amfani da su mana.
To mun gode sosai, mun gode malam Ibrahim da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma mun samu wani kira, daga ina ake kira?
daga Ogbadibo Benue State ne.
Ogbadibo to wake kan layi.
Kina magana tare da Abraham Onu Oguche.
To Abraham, menene ra'ayinka?
Ra'ayina botun maganan kulle border wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kulle.
Haka.
Gaskiya akan gaskiya ana wahala ana cutu domin ya kulle border in yamurai nan abun naira 10 su fitar da shi naira 30 abun naira 50 su fitar da shi 200 domin an kulle border domin su mutanen arewa gaskiya mu mutanen arewa muna cutu wa a ce muna da shugaban kasa kuma ayo a ce mu ne wanda muke wahala kuma a kasa nan wata in yamurai kuma sun zo na suna muna dariya
to ai su inyamuran ba 'yan Najeriya bane kana magana kamar 'yan inyamuran ba 'yan Najeriya ba
abun da ya sa kin ga na faɗa haka ko su suna muna dariya ne sai mun mu da su sanyan ware cewa su
to da alamu mun rasa layin Abraham daga Benue yanzu kuma bari mu tafi jihar Jigawa wake kan layi daga Jigawa
assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam na Jigawa kana jin mu to da alamu shi ma wannan layi mun rasa shi masarar har yanzu dai layin mu a bude yake za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ke cikin ku to a ƙarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa to da alamu dai mutane sun layin ba sa tafiya kuma a nan kuma za mu dakatar da daukan kiranku a yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu
muna magana da sashen Hausa na Voice of America ne
haka wake kan layi
yawa awwalle daga dukku awwalle daga angwangwa na dukku
to menene ra'ayinka gombe kenan
ra'ayina lalle ina fatan alkhairi ma Najeriya da mutanen Najeriya da kuma shi shugaban mu da Allah ya bamu
haka
Allah ina fatan kuma Allah ba ku lafiya Allah ku kara fitinta da abin da ke gabaki daya
to amin mun gode sosai
yawa ina fatan Allah ba mu gani Allah waye
amin amin to yanzu kuma bari mu tafi jihar Kaduna wake kan layi daga Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullah
Aji Aisha daga zaki dariya ne sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya
ai mal Alhaji Musa kowa da yake sauraro ma ya san muryan ka yana gane muryan ka yanzu wake yayin ra'ayin ka yau
to alhamdulillah ga akan dai batun jiya ne wanda muka wannan maudu'i na jiya muke so mu rada ba shugaban kasa shawara a matsayin shi mutumin da yake rike da shugaban Najeriya kuma mutumin na duk duniya ana ganin cewa mutum ne mai amana mutum ne wanda yake ba zai ci amana ɗan ƙasa ba ko ba zai saba alƙawari ba to wannan mutumi ma da yake magana akan cewa yana neman kota gyara kundin tsarin mulki domin a ba shugaban ƙasa karo na uku wannan mutumin ba masoyin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bane kuma su waɗannan mutane suna ƙarƙashin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari suna cutar da talakawan Najeriya babu abin da talakan Najeriya ke gani a wannan mulki wanda yake gashi zai ɗaga shi ya nuna cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi shi wanda nan da shekara goma za mu kalle shi mu da muka tallan Buhari muka zaɓi Buhari muka mai menene su kawai su suke tada kuɗi suna magana sun hana talaka walwala suna riƙe kuɗi suna sace kuɗin 'yan Najeriya so suke su ƙara ɗan gizaki.
To da alamu mun rasa wannan layi. Yanzu kuma mun samu wani kira har yanzu daga jihar Taraba. Wake kan layi daga Taraba.
Sadi Haruna ma da shi dan taji.
To Mallam Sadi menene ra'ayinka?
Ra'ayi na shi ne na kira ga nan tarayya.
Haka.
Da ido na sama. Mu ɗan jihar Taraba.
Ko za ka ɗan ɗaga muryar ka kaɗan?
Eh mu ɗan jihar Taraba. Duba mu da ido rahama. To ni an yi kokari amma mun kalla karki. Ne fa da kokari. Zuwa Jalingo wallahi aiki na ya sai shekara biyar kenan ba ta ko irin yawa irin bin kawo ya aiki ya sai aiki ne ya sa aiki ya sai oho ba ba din ba amma ba mu da yan majalisa yanzu ne muka samu dan majalisa mu sai kora din wani dan majalisa ne na kokari da abin nan dan ji yake
haka
ga roƙe mu ki da Allah din ki kuma ne ya sai da ayyukan mu nan kika babban titi ga tsaba bin mamaki kilomita 100 da amma wallahi za a wutane ka
Allah ya kyauta mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu tafi Kwantagora wake kan layi daga Kwantagora
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ina magana da Alhaji Muhammad Sana'a ne.
To Alhaji Mundi, menene ra'ayin ka?
To ra'ayi mu dai shugaban kasa shawara muke ba shi idan ya kare wannan shekarun 8 zai je gida ya zauna a huta.
Saboda
wani zai taba gani.
Haka.
To sai za mu ji ba shawara.
To mun gode sosai da wannan shawara taka. Kuma da kiran Alhaji Mande daga Kwantagora za mu dakatar da ɗaukan wayoyinku a yau, sai kuma gobin Allah ya kai mu ba ku wani dama. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 4:03. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kocin kasar jamhuriyar Kamaru wanda yake horas da 'yan wasan kasar na 'yan kasa da shekaru 17 Thomas Libi ya bayyana cewar matsalar da ta bidiro musu a yayin da suke buga kwallon kafa domin ɗauko kofin matasa na duniya a kasar Brazil. Yace gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ce ta kakaba musu wata takunkumi cewar kar ya ɗauko masu taka leda a kasashen Turai, duk da cewar kasar jamhuriyar Kamaru tana da gwanayen masu buga tamola a nahiyar duniya daban-daban. Yace wannan lamari ne ya jefa su cikin halin da suka tsinci kansu a ciki, shine ma yasa basu tabuka wani abin ku zo mu gani ba. Hukuman masu tantance alƙalan da suke busa wasanni na duniya sun zabo Musa Aliyu dan kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya zamto na 17 a duniya. Nincin Njoya Hajara, yar wasan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru amma ta bangaren mata, ta samu tagomashi anda a kauyenta Kampo. Masu fadaji suka zabo ta cewar ita ce wadda za ta zamto shugaban karamar hukumar su domin irin takarawar gani da take yi a fagen kwallon kafa a duniya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To kafin mu karkare shirin namu, ga labaru amma a takaice.
Magajin garin birnin London Sadiq Khan ya yi Allah wadai da abin da ya kira mummunan harin da ya faru yau Juma'a da rana a babbar gadar birnin London. A Afghanistan kuwa wasu masu goyon bayan dan takarar shugaban kasa wanda ke kan gaba sun gudanar da zanga-zanga a Kabul, babban birnin kasar.
To masu sauraro, anan za mu yi sallama da ku cikin shirin namu a daren yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu sa'abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da abari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Amma kafin nan, muna mika sakon ta'aziyya ga Galadiman Katagum Alhaji Usman Mahmud da Hajiya Bahijja Mahmud da Attaib Mahmud da sauran 'yan uwa dangane da rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Khadija Mustapha Mamagoggo, wacce Allah ya yi wa rasuwa a makon da ya gabata bayan da ta yi fama da jinya. Da fatan Allah ya jikanta, amin. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta karanto labarai da Daniel Brown da ya hada ya kuma bada umarni, sai injiniya mu na wannan lokaci Zainab Abdulrahman, ni Aisha Mu'azu nake cewa kwana lafiya.
Afrique.